Kafin wannan ziyara ta kasar Kamaru, sai da ma shugaba Buhari ya kai makamancin ta zuwa kasashen Niger da Chad a makon sa na farko da kama aiki. A wani yunkuri na gano bakin zarin kawo ƙarshen matsalar ƴan Boko Haram da yanzu ma ke cewa kasashen tuwa a ƙuriya. Gwamnan jihar Adamawa Senator Muhammadu Bindo Umar Jibrila na cikin tawagar da za su rufa shugaban Najeriya baya a wannan ziyara da zai kai.
Adamawa yana cikin wannan affected state din, kuma mu makwabta ne da Kamaru, kuma tun bil azal muna zaman lafiya tsakanin bodan mu na Adamawa da bodan Kamaru, har zuwan wayannan mutanen da suka fara attacking mutane. So in Allah yarda, in mun je za mu magana ne da za a samu haɗin kai, yadda yawanci dama in sun zo sun yi attacking sun shigo ta gefen Najeriya sukan gudu su je Kamaru. So dole ne a haɗa kai gwamnati da gwamnati da za a magance wayannan abubuwan. Kuma banda wannan, kamar a nawa shawara wanda nake so ba shugaban ƙasa, shine muna da matsaloli na hanyoyi tali yanzu daga Bilamba zuwa Bele zuwa har Mayo TL yanzu har Gashiga. Idan gwamnati wannan hanya federal government ne, idan za a gera shi a haɗa da gwamnatin Kamaru da Najeriya su yi wannan hanyar, to ina ganin duk wayannan ma insurgency din zai dan zai ragu, kuma mutanen mu za su samu hanyar na tafiya da kasuwanci. Yana daga cikin abubuwan da shugaban Buhari yake so ya tabbata talakawan ƙasar nan economy ya bunƙasa. Sannan muna da wani hanya ma wanda daga Mubi zuwa Sauda zuwa Hassan zai fita ta wajen gidar da zo Kamaru. Duk wayannan hanya ne na kasuwanci, wanda yana daga cikin abubuwan da nake so mu tattauna gwamnatin Kamaru, mu zauna mu ga yadda za a kyautatawa jama'a mu.
To koya al'ummomin da hare-haren Boko Haram ke shafa akan iyakokin ƙasashen biyu ke ji da wannan ziyarar da shugaban Najeriya ke kaiwa? Dr. Umar Duhu dan asalin yankin Madagali ne, ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da ke makwabtaka da ƙasar Kamaru, na maganin ziyarar na da alfanu.
Kuma zuwa shugaban ƙasa Kamaru yaje ga shugaban ƙasan Kamaru Paul Biya, wannan shine abin da muke jira tun da, don ka duba kawai mu da muke karawa Madagali har yazo zuwa Mubi har Maiha, muna kan iyaka da Kamaru. Saboda haka idan ba an jami magana da Kamaru sun yadda za a haɗa kai gargajiya, an haɗa kai da na wanda yake bangaren Kamaru, duk abin da yake wucewa a sa ido a kai ba, to wannan abin duk aikin nan ba a yi ta ba. Saboda haka mu kira muke yi ga shugaban ƙasar Jalal Muhammadu Buhari ya tabbata cewa ya faɗa shi Paul Biya abin da ya kamata a yi a zaman shi na soja, kuma shi Paul Biya a zaman shi na shugaba mai son ya kare ƙasarsa ya yadda a haɗa kai da niyyar cewa za a yaƙi wannan mutanen har su a tabbata cewa ba wanda zai sake shiga wani ƙasa ba da dalili ba.
To sai dai kuma wannan ma na zuwa ne yayin da jama'an jihar Adamawa ke yaba bankin duniya da kuma ƙasar Amurka bisa alƙawarin da suka yi na ba da tallafin kuɗi fiye da dalar Amurka biliyan 2 don tallafawa wajen tada komalar al'ummomin yankin arewa maso gabashin Najeriya da hare-haren Boko Haram ya shafa. Kamar yadda Muhammad Ismail da Kabir Muhammad Anwar ke fatan za a yi amfani da kuɗaɗen ne ta hanyar da suka dace.
Taimakon nan ya zo akan lokacin da ya kamata, saboda zai taimaka wurin abinda fitar da mutane daga cikin ƙangin da suka samu kansu a ciki.
To ni babbar shawara da shine ya kamata a taimaki jihohin da wannan abu ya fi shafa, musamman al'ummar da abin ya fi shafa kai tsaye, kuma kada shugaban ƙasa ya yi amfani da gwamnoni kai tsaye.
Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.